sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki yake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 7 ga watan Nuwamba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
To binta, a Ukraine mazauna birnin Kherson da kewaye sun rasa wuta da ruwa jiya Lahadi yayin da jami'an Russia suka zargi Ukraine da aikata hakan don yin zagon kasa ba tare da wata shaida ba. Magajin garin Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winter, muddin Russia ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi. Sannan 'yan sanda a Somalia sun ce mutane akalla 2 sun mutu, 5 kuma suka ji raunuka a wani tashin bom na gefen hanya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da cewa jiya an sako daukacin yara 21 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a makon jiya yayin da suke aiki a wata gona da ke karamar hukumar Faskari.
Gaskiya ne, jiya a wajejen Magariba Allah ya dawo da waɗannan yara, kuma aka sada su da iyayensu. Sai waɗannan yara dai da aka sace su, kamar yadda jami'i mai kula da wannan gunduma ya faɗa mana cewa an yi dajin zamfarane da su.
Za kuma ku ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce sai an bi duk wasu matakan tantancewa don tabbatar da kasancewar mutum ɗan ƙasa ne kafin a yi masa rajista. Kuna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar, amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. A Ukraine mazauna birnin Kherson da kewaye sun rasa wuta da ruwa jiya Lahadi yayin da jami'an Russia suka zargi Ukraine da abinda suka kira zagon kasa da ya hada da lalata wasu manyan wayoyin wuta uku. Russia bata gabatar da wata shaida ba. Rahotanni na nuna cewa da dama daga cikin madafun makamashi da ruwa na kasar Ukraine, wato tsakanin kashi 30 cikin 100 zuwa 40 cikin 100, sun lalace sanadiyar har-haren jiragen sama da Russia ke kaiwa. A Kyiv, babban birnin kasar Ukraine ma, da wasu wuraren an yi ta fama da rashin wuta. A halin da ake ciki kuma, an gyara wayoyin wutar lantarki, aka kuma hada da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia 'yan kwanaki bayan da aka katse ta daga babbar wayar wutar lantarki, bayan da harin da Russia ta yi ta kaiwa ya lalata wata waya mai daukar wuta mai karfi, a cewar hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa ranar Asabar. A wata sabuwa kuma, magajin garin Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winter, muddin Russia ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi, wanda hakan ke nufin ba za a kauda yiwuwar rashin wutar lantarki, ruwa, ko kuma sukunin dumama wuri yayin da ake fama da matukar sanyi ba. Muna daukar duk wani mataki na kawar da faruwar hakan. To amma mu fahimci zahiri, abokan gabanmu na duk abin da suke iyawa don ganin a birnin an rasa sukunin dumama wuri, an rasa wutar lantarki, an rasa ruwan sha, a takaice duk muhalaka. Kuma makomar kasar da kuma makomar kowannenmu duk sun dogara ne kan yadda muke yin shirin tunkarar duk wani al'amari, abinda magajin gari Vitali Kelesko ya gaya ma manema labarai kenan. Russia ta maida hankali kan kai hare-hare kan madafun makamashin Ukraine a tsawon watan da ya gabata, wanda hakan ya haddasa karancin makamashi da yawan daukewar wutar lantarki a fadin kasar. An shirye cewa daga jiya Lahadi za a fara raba wutar lantarki a birnin Kyiv da kewaye, ta yadda kowane sashi zai rasa wutar lantarki duk bayan sa'a guda. 'Yan sanda a Somalia sun ce mutane akalla 2 sun mutu, 5 kuma suka ji raunuka a wani tashin bom na gefen hanya wanda ya shafi wata motar da ke dauke da dalibai a gundumar Danile na birnin Mogadishu. Waɗanda suka ji raunukan sun hada da wasu matafiya da ke tare da ɗaliban, wasu kuma wucewarsu kawai suke yi, a cewar mai magana da yawun 'yan sanda Sadiq Dubishe, wanda ya ce ɗaliban da aka kashe na dawowa ne gida daga makarantar ranar Alhamis. Ya ƙara da cewa wannan al'amari da ma wasu da dama na nuna cewa kungiyar Al-Shabab na kai hare-hare ne kawai na kan mai uwa da wabi. Zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin. Kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida na yawan kai hare-hare a Mogadishu babban birnin kasar ta Somalia. Wannan kungiya mai tsatsauran ra'ayi ta dauki alhakin kai wasu hare-hare biyu na bama-bamai a makon jiya waɗanda har suka kashe mutane sama da 100 a wata mahadar hanya a babban birnin kasar.
Ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana karshen labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya rundunar ƴan sandan jihar Katsina ta tabbatar da cewa jiya an sako daukacin yara 21 da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su a makon jiya yayin da suke aiki a gonar mai lafiya dake karamar hukumar Faskari. SP Gambo Isa na rundunar ƴan sandan jihar ne ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya. Daga Katsina ga wakilin murya Amurka Sani Malumfashi da ƙarin bayani.
A Najeriya, rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina ta tabbatar da sako yara 21 waɗanda ƴan bindiga suka yi garkuwa da su a farkon makon da ya gabata a can Meruwa Dam da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta Faskari. Wannan da daɗin labari yana kunshe ne cikin sanarwar da kakakin rundunar ƴan sandar wato SP Gambo Isa ya bada kuma na sami zantawa da shi don samun ƙarin bayani.
Gaskiya ne jiya a wajejen magariba Allah ya dawo da waɗannan yara kuma aka sadar su da iyayensu da waɗannan yara dai da aka sace su kamar yadda jami'i mai kula da wannan gunduma ya faɗa mana cewa an yi dajin zamfarane da su. Kuma Allah ya taimaka ɗan uwansu su suka je suka yi magana da waɗannan barayi kuma Allah ya sa aka sako su. Kuma tun a jiya da daddare shi DPO ya je wannan wuri kuma ya tabbatar da dawo waɗannan yara kuma an sada su da su da iyalansu.
Akwai wani sako ga iyayen yara dangane da irin waɗannan ayyuka na kwadago a cikin kungurman daji?
To gaskiya wannan karamar hukuma ta Faskari tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da aka ayyana suna fuskantar wannan barazana ta rashin tsaro. Lallai ya kamata dukkan wani wanda zai je gona don ya gudanar da wani aiki ya tabbatar da cewa ya sanar da sojoji da 'yan sanda da suke wannan wuri domin a taimaka musu a basu tsaro domin su je su yi wannan aiki. Na sani cewa su 'yan banga na waɗannan ariyar duk lokacin da aka ce za a yi wani abu na aikin gona akan faɗa musu kuma suka zo su samu jami'anmu da na sojoji domin a ga yadda za a yi a basu tsaron da ya kamata ba tare da sun fuskanci wannan barazana ba.
Na kuma zan tada ɗaya daga cikin iyayen da 'ya'yansu ke cikin waɗanda aka yi garkuwa da su. Malam ya kuka ji da wannan al'amari a lokacin da ta tabbata cewa yaranka na daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su?
A gaskiya a fi sakin lillahi hankalinmu ya tashi kwarai da gaske. Amma dai aka yi ta roƙon Allah dai Allah da ya kawo mana sauƙin al'amari da baki ɗaya kuma Allah cikin ikon shi yaran nan sai ga shi sun samu kubuta cikin yadda Allah. Kuma inda suka je ɗin haɗin waɗannan mutane ba su samu wata matsala ba tsakanin su da waɗannan mutane. Ko muna godiya ga duk wanda ya ba da gudunmawa waɗannan yaran suka fito su gare su kansu waɗanda suke yaran nan suka hannunsu mu ma sun gwada mana adalci saboda ba su ƙarfafa da waɗannan yara ba.
Duk ƙoƙarin da na yi na zanta da waɗannan yara ya gagara sabili da sun riga sun tsorata da iftila'in da ya faɗa musu. To amma na tuntuɓi ƙungiya masu zaman kansu da ke kare 'yancin yara ƙanana. Mu ji ko me za su ce game da wannan al'amari?
Sunana Mustapha Harina Khalifa, shugaban ƙungiyar Jarenci International, ƙungiya mai rajin kare haƙƙin bil'adama. Babban abu a nan ko abin kallo shi ne tun farko ma shi aikin yara ɗin haramtaccen abu ne wanda majalisar ɗinkin duniya ta ma ware rana ta musamman wadda take faɗakarwa akan dakatar da kuma hani da yi kuwa akan hana abin da ya shafi aikin yara ƙanana. To kuma waɗannan yara duka waɗanda aka kama yara ne 'yan ƙasa da shekaru 8, 9, 10 kaga kenan an saba wa kowace ƙa'ida ta yadda aka bari yara ƙanana suka je suna aikin ƙarfi. Kodaka mu a wurinmu tun a farko sanya yaran yin aikin ma kuskure ne kuma haramtaccen abu ne aka aikata.
Mustapha Khalifa shugaban ƙungiyar Rigar Ƴanci International. Sanshi Abu Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla an gaishe ka sani malumfashi. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da karshen labaran duniya.
To binta sojojin gwamnatin Syria sun yi barin wuta kan wasu sansanoni goma dake dauke da wasu iyalai. Waɗanda tashin hankalin ƙasar ya raba su da mahallansu a yankin arewa maso yammacin ƙasar dake hannun ƴan tawaye da safiyar jiya Lahadi suka kashe mutane akalla goma tare da raunata wasu kuma gommai a cewar masu sa ido kan yakin daga bangaren ƴan adawa da kuma na farko wajen kai dauki wannan barin wuta shine na baya-bayan nan a jerin saba ma yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Russia da Turkiya a watan Maris na shekara ta 2020 wanda ya kawo ƙarshen yawan farmakin da ake kaiwa a lardin Idlib tare da taimakon Rasha. An yi ta saba ma yarjejeniyar akai-akai a tsawon shekaru biyu da suka gabata. Ana ta karkashe mutane ana raunta wasu kuma da dama. Ba a samu martani nan take daga Rasha ko aminanta da ke rundunar sojin Syria ba, waɗanda suka ce sun auna wuraren ɓuyar ƴan tawaye ne. Amma suka ƙaryata cewa sun kai hari kan farar hula a cewar Reuters. A ƙarshe jami'ai sun ce an tabbatar da mutuwar mutane uku yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da nemo waɗanda ke raye bayan da wani jirgi mai ɗauke da mutane 43 ya fantsama cikin tafkin Lake Victoria dake ƙasar Tanzania jiya Lahadi saboda rashin kyan yanayi yayin da yake dosar birnin Bukoba dake arewa maso yammacin ƙasar. Wani jirgin sama mallakin kamfanin Precision Airplane ya rikito cikin ruwa a nisan kilomita 100 daga filin jirgin sama a cewar kwamandan ƴan sandan yankin William Mumpagali ga manema labarai a filin jirgin saman Bukoba. Kwamishinan yankin Albert Kalamila ya ce mutane 43 ciki har da fasinjoji 39 matuƙa jirgi biyu da masu hidima a jirgin biyu na cikin jirgin mai lambar tafiya PW494 daga birnin Hada-hada na Dar es Salaam zuwa birnin da ke gefen tafkin a yankin Kagera.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu muna Najeriya inda hukumar zaben kasar INEC ta ce sai an bi duk wasu matakan tantancewa don tabbatar da kasancewar mutum ɗan ƙasa ne kafin a yi masa rajista. INEC dai ba ta yi magana ba akan kama wasu da aka yi kwanan nan ƴan ƙasashen waje a Ibadan da rajistan zaɓe ba, amma ta ce a nata ɓangaren sai ta tantance ne ta kan yi wa mutum rajista. Wakilin muryar Amurka da ke Abuja Nasir Adamu Alikaya ya aiko mana da rahoton.
Hukumar zaben wacce tuni dama ta kammala zagaye na ƙarshe na sabunta rajistar zaben gabanin babban zaben 2023 ta bayyana filla-filla irin matakan da ta kan bi gabanin rajistar. Jami'a a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta bayyana cewa sai mutum ya zo da kofin shaida da za a gani kafin samun damar.
Za ka nuna takardar shaidan cewa kai ɗan ƙasa ne na Najeriya ka fito daga ƙaramar hukuma kaza. Sai kuma ka nuna ɗan ƙaramin takardanka idan ka fara yin rajista ta amfani da wayan salulanka ko kwamfuta. Akwai ɗan ƙaramin paper da za ka yi printing ɗin shi kamar slip, sai a ɗauki hoton fuskarka, a sa hoton ɗan yatsanka, a tambayi sunanka, a rubuta shekarunka, a rubuta jinsinka in na mace ne ko namiji, a rubuta sana'arka, wani sana'a kake, in ma ɗalibi ne, in ma ma'aikaci ne, in ma driver ne, duka waɗannan su ne abubuwan da ake buƙata a lokacin da mutum ya je shi domin a masa rajista na zaɓe.
A zaben mai zuwa na ranar 25 ga Fabrairu da 11 ga Maris 2023, hukumar ta ce za ta yi amfani da sabuwar na'ura mai taken VIVAS da za ta tattara dukkan bayanai don hana duk kofar magudi.
The person this Nigerians elect.
Shugaba Buhari dai da zai kammala mulki bayan babban zaben ya tabbatar da wanda ya lashe zaɓe zai miƙa wa ragama. Masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya aza shugaban akan faifai da hasashen cewa ba zai tallafa wa kowane bangare ba a siyasance.
Ya faɗa cewa ba shi da matsala da wannan zaben. Mu lokacin da ya gwamnati ya ce shi ba na kowa ba ne, shi na kowa ne. Saka a lokacin da ya ga dama ya zama na kowa, wataƙila daban ne lokacin kuma da yake zama ba na kowa ba. To amma dai a halayensa da kuma yanda zaben nan ya nuna, akwai jita-jita cewa baya bukatar Tinubu, amma saboda wata kila ba zai iya fitowa ya sa baki ba saboda shi ba dan sa baki bane, ya ma kyala wanda baya bukata ya karba. To wanda zai kyala wanda baya bukata ya karba, to akwai wani abu da zai taso da zai dame shi kuma da a cikin wannan tsarin ko yayi ko bai ba. Dama kana damuwa da wanda kake so, kana sanya kare maka kai abubuwan da kai darajar da ka bari a wurin, so baka damu da abin da zai biyo baya bace. Wannan ina ganin shine hukuncin da zamu iya wa Buhari, cewa bai fada mu da abin da yake biyo bayan abin da ya faru ba.
Yayin da APC ke fatan zancewa kan mulki, da yin adawa na gwagwarmayar amshi madafu daga kammala wa'adin na shugaba Buhari. In za a tuna adawar demokradiyyar nan 1999, PDP ta yi mulki na tsawon shekaru 16. Gabanin gamayyar jam'iyyun adawa a 2015 karkashin shugaba Muhammadu Buhari su amshi madafun iko. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da wannan rahoton. Masu sauraro, kada aminta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dindimin su. Yanzu sai ku dade gyara zama don ku saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkan mu da shirin Ciki da Gaskiya da kambuka don waɗanda ke zargin an zalunce su, yaƙi da cin hanci da rashawa, kare ƴancin ɗan adam da sauransu. A yau ma muna kan batun zargin rushe gidajen jama'a tsohon filin jirgin saman Bauchi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Kumar. Ci gaba da bin diddigin zargin kwacewar filaye a filin tsohon filin saukar jiragen sama na Bauchi, wanda ake zargin cewa tsohon babban sakataren hukumar inshorar lafiya Dr. Uziru Rogo ya hada baki da hukuma, ya ruguza tare da kwace filayen wasu marasa karfi. A makon da ya gabata, mun ji daga bakin Dr. Uziru Rogo cewa gwamnati ta mallaka masa filin domin ya gina asibiti.
Wato a 1997 na nemi a bani fili zan gina asibiti mai zaman kansa a Azare, kuma gwamnatin Bauchi a wannan lokaci ta bani fili a Azare wanda yana bayan stadium a Azare. A lokacin ma na je na sa block na biyu na sa alamun fili na ne da kwana da sauransu tsakani haka da nan dai, har ya fito kamar zugo uku waje, kuma har mutane sukan tambaya ina bayarwa a dan noma. Na so na ji na asibiti wata rana Allah ya ji kan rai karofin katako Alhaji Shira
Muhammad
sun zo Abuja wani aiki, ya ce ba kwana na ga kamar filin nan naka an fara gini a ciki. Na ce a to ba ni na fara ba, ya ce to ka je ka duba. Na je na duba da tarar akwai wani mutane a ce da shi baban gidan Dillali ya fara gini. Mun je ta Alhaji Rabi'u Biro, ce masa wannan fili na ne, sai ya ce sai da bisa kai. Na ce to wanda ya sayar maka gwanda ka je ka same shi, saboda ina da takardu gwamnati ta bani na gina asibiti, kuma na biya compensation, kuma ina da takardu na a hannu. To mutumin nan bai ji ba, sai ya ci gaba da gini. To har nan muka je kotu da fara a nan Azare irin shari'a kotun magistrate. Shekara goma aka yi da ba mu samu daidaituwa ba, muka saka kara a Bauchi, sai da muka shekara goma sannan aka samu shari'a, aka ce fili fili na ne su fita. Na kai kukana ba ni yake kawo tun da ina zaune a Abuja, wani zo na ke a share mun hawaye. Aka ce sai a rushe. To billahi lazi shi ne aka ce za a rushe, kuma aka zo aka rushe. Wata ya rushe, hukuma ta rushe, ni ma ta share mun hawaye. Amma saboda mutane ba su san wannan magana ba, sai dai ta kuka Dr. Uziri ya rushe abin nan ɗin mutane.
Dr. Uziri Dogo kenan. To bayan jin wannan bayani na Dr. Uziri, wakilin Ciki da Gaskiya ya zarfafa bincike kan wannan ikirari da aka yi. inda ya zanta ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan takaddama.
Sunana mai kuɗi Ibrahim Abubakar, kai sun so yiwa Anvaluan. To, a nan na tashi kusan ni ɗan Angwatsako ne. Angwatsako kuma da wannan wuri ba nisa don gurin wasan mun da kiyo da sauran abubuwa duk haka muka tashi mu gani. Mun riga mun san wannan airstrip ɗin. Kuma mun san ainihin gonakin masu gonakai a wurin da ƴan uwanmu da dangin mu da sauransu duka a guri waɗanda suke noma da ido wannan makabatan Christians. To har ya kai ga a lokacin da aka zo aka kokarin za a yi wani layout wa shi DP62 saboda a raba filaye a jama'a. To da aka zo aka zana plan aka dauki perimeter shine ga har jikin fansin college of education duka aka zana filaye har can makabarta samu ta gari duk aka zana akan plan aka tura aka bada football amma ba a biya masu gonakai ba lokacin sai aka yi assessing aka yi diya aka yi dauki duk wurin management din gonakan mutane da cewa za a biya su aka dauki kusan sunayen mutum 89 masu gonakai masu economic treatment mutum 14. To da aka dauki wannan to kusan a lokacin musakin da aka samu shi area land officer na wancan lokacin Alibaya Jidda wani mutumin Katsina shine area land officer na Katagunzon gaba ɗayan nan land ansobe kenan ministry of land ansobe. To yanzu suka fara allocation ba tare da an biya su masu gonakai a filayen su ba har aka tura bauchi aka dan fara fitar da takardu wanda kusan daga baya aka fahimci dai an yi kuskure sai aka ci. To ya kamata a kokarin yadda za a yi a biya waɗannan mutane aka yi ta kokari ga rubuce-rubuce nan ga file din ga komai dan ga number file din ma haka dan an tafi da abun nan ne. Aka ta kokari ya za a yi gwamnati fitar da funds kuɗi yadda za a biya su waɗannan masu gonakai. To duk da haka wato yi ba sai suka dawo suka cewa tunda shi wannan kamar ya tsiri wani a ƙarƙashin local government ne domin local government ta yi providing din wani filin a can hanyar mai sau a wancan lokaci a Aminu Sale yana SGF sakataren gwamnatin tarayya aka kan da ƙara girman ita wannan airport airstrip sai aka tugon da ai fighting ɗinta a wani guri da aka ɗauki hanyar shira har an biya masu gonakan suka yi ta Allah isa ma wani an ba shi 6,000 wani 5,000 wani 3,000. To daga baya sai suka ce to ga filin su a can hanyar Misau ainihin shi na local government sai suka yi replacement suka ba da wannan ka ga wannan sai dawo kamar yana gargashin wanda su kuma dama a wancan lokacin suna ta igirarin su suka biya diyar airstrip din ma amma wai lokacin na chief authority. To in ka ce lokacin na chief authority dole ne ka kawo hujja ka kawo shi documented saboda shi irin wannan document din kamar yadda na aiki na samu har na Kaduna kafin ma aikirajin Borno Maiduguri Borno State akwai waɗannan document ɗin suna na lokacin ainihin turawa ma balle wanda ake cewa lokacin Alative Authority all the same ya kamata a ce an samu record ɗin waɗanda aka biya su masu gonaki wanda kuma su har yanzu suna ikirarin cewa ba a biya su ba. To shi wannan mutumi da ake ta bama rikicin nan Dr. Waziri Dogo a 1997 ya je ya ce ya nema turuwai gama yadda su suke faɗa waɗannan jimba aka masa allocation na floor guda hudu commercial C1, C31, C32, C33 and C34 akan zai gina asibiti wanda dokar nan kuma daman cikin shekara biyu ne terms and condition na grant din dokokin ba da shi a cikin shekara biyu ne zaka gina zaka yi cikin possession in ka riga ka rantse ka sa hannunka ka tabbatar ka karba to zaka fara kiyaye daman wucin tires ne zaka gina wannan guri zaka yi cikin possession. To kaga cikin possession a gurin sai ya zama ba zai yi ba don shi kansa bai san ina ma exit na filin nasa ba yayi ta rike takarda a hannunsa kuma already su masu gonakai suka ga ba za a biya su ba kuma babu niyyar a biya su sai suka amfani da dama su zama mallakar su na cewa iyayen su suka sare wannan guri su suka yi da prosin din guri suka sare suka kalfi suka komai sai suka yi yankan kayan suka ba mu dalali sai sayar mu suka aka sayar aka ginin gidaje aka fara ginin gidaje a wurin
filin da yanzu tundo a rushe mutane gidajen.
To rufe gidaje da aka za ka yi shi ma akwai abin da yake gadara da shi ko kuma yake zai iya dauka a kansa amma kuskure ne ko da ma ita ko ta baka judgment ai judgment ina an ba da shi a dukkan kunan ne nake ga maka mutanen da aka yi karar tasu ba mutum ɗaya da yake da gida a wurin mutum ɗaya dinnan kwaya ɗaya da yake da gida a wurin shine malam Babangida Dalali wanda shine number 1 a cikin wanda ya karar su kuma shi dinnan mai gadi ne a gidan gidan mai ba shi da karfin ba su da karfin da za su iya taron wannan case ko su dauki lawyer da za su biya shi 200,000 zuwa 300,000 a ce a musu wannan case kaga ba zai yi ba.
Doctor zai dogo ya take dahiri sa ya aikata wannan
ba dahiri ta ka ba ai dahiri din sa ba dahiri bane domin ita land ansabi ita ne ainihin tun case din da aka yi na farko ai da shi da land ansabin ya hada cewa suna karar mutane
ban san ta ina ne aka je aka janye fangon wallahi an sade ba wanda kuma dole ne a shigo da ita nan domin duk kadararsa nan ba gonar mahaifinsa bane kowa ya riga sani mu ne a nan gurin shekara ta 57 a duniya duk ranan muke wasa muke kiyo muke tsallalan mun san masu gona kan gurin saboda haka zancan tahir din sa ba tahir bace dahir din sa lan an same ne ita kuma dole ne za ta kawo yadda ake ta mallaki wannan guri domin idan local government take karuwa dan lokacin da aka gurin filin local government ta fi ta karfi akan filin wannan area din saboda haka ita ma ta karu da lan an da local government ne
shi da tsaro zai dogo
haka
kaman gwamnatin ya fice ta bashi wannan
ita gwamnatin ta bashi lan an sabe ne ta bashi haka to da ita lan an sabe ba wai tana daukan guri ne haka kawai ta ba mutum dole sai ta bi ta samu tabbacin ta ba da tabbacin ga yadda ta mallake shi
to su mutanen da aka yi musu wannan rusau din yaya ne za ka ga musu
ni yanzu abin da nayi mun ce kansa daga hankali sau lokacin da zanata suka buga mun waya sai ga mun shigo cikin hidimar su dan mu muka je mu karbe su a kotun nan aka ga ma case a magistrate ni ne na je na karbe su na dauka musu lara annabawci da ake yi kuma still yanzu nake musu karku daga hankali shi abu abisha ilmance duk abin da ka gani na an sabe documented yana nan kuma akwai sheet akwai plan da komai yake documented an yi bi wallahi tallahi a cikin DV5 gashi a Bauchi wani wanda ya fito da takardarsa ta confirmation cewa gonarsa ne ba a biya su jiya ba na ya fi shekara 30 da raba gurin wallahi ya karbi kayansa an je Cotland ta kasa defendant din kanta ta fito da nuna ga yanda ta biya ko ta biya wallahi ta lata kasa haka aka mallaka mar kayansa ba shi buka tambaya ka ji kowa ya sani hekta 4.5 hekta 5.5 na abu haka ya mallake kuma akwai har an complete a cikin gurin haka ya karbi kayansa ka gani ko kuma ladan zabi tai file da yawa a mutane a wannan lokacin wanda wani ma mai gije je amma sai da aka karba aka mallaka ma saboda ta kasa defendant kanta ba hali ba ta da daraja ta kare kanta ta kasa kawo kotu da ta yadda ta zo ta biya diya ga ta yadda an rasa wannan abu ka gani ko tuzo daga irin waɗannan idan ba ta yin abu da ka akan yi ne a ilmance
masu aro kun dai jeri ta kaya kan wannan takaddama dan haka ga duk wani da yake da bayanai da za su taimaka wajen warware wannan takaddama waɗanda ke fafutukan neman haƙƙinsu na neman taimako za mu ci gaba da bibiyar wannan batu don tabbacin da gaskiya ta yi halinta sai aka kasance da mu don jin wani sabon shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin Abdulhamid Muhammad ni sarki da Hashim Gumi ke cewa mu kasance lafiya
to madalla an gaishe ka Sarfilo Hashim Gumi masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice
A Ukraine mazauna birnin Kherson da kewaye sun rasa wuta da ruwa jiya Lahadi yayin da jami'an Rasha suka zargi Ukraine da abin da suka kira zagon ƙasa da ya hada da lalata wasu manyan wayoyin wuta uku Rasha bata gabatar da wata shaida ba rahotanni na nuna cewa da dama daga cikin madafun makamashi da ruwa na ƙasar Ukraine wato tsakanin kashi 30 cikin 100 zuwa 40 cikin 100 sun lalace sanadiyar harharen jiragen sama da Rasha ke kaiwa A wata sabuwa kuma magajin garin Kyiv babban birnin kasar Ukraine ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winta wanda Russia ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi wanda hakan ke nufin ba za a kauda yiwuwar rashin wutar lantarki ruwa ko kuma sukunin dumama wuri yayin da ake fama da matukar sanyi ba
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba ya ce an gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ya ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ku huta lafiya ma assalamu